Daga muryar Amurka a Washington DC.
Wazararra assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25/31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma stashoshin da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma Niya FM, ko kuma kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live ko a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bugaji,
Safira Tusada Sodangi,
sai kuma ni Usman Ahmad.
Masu sauraro, a yau Laraba 28 ga watan Yunin shekarar 2017, zamu magana ne akan bakaken maganganu na tsanar juna da batanci a kafafan sada zumunta da na yada labarai,
wanda hakan ke tunzura al'umma musamman a Najeriya da ake taiwa juna kallon uku kwabo tsakanin ƴan kudu da arewa Najeriya, ko kuma tsakanin mabiya addini. Shin wani kira jama'a ke yi ne musamman dattawa?
Abinda muke kira da babban murya shine duka bangarorin guda biyu, da kudu da arewa, kowa yayi kokari ya tsare mutuncin dan uwan shi. Najeriya kafa ɗaya ce. Maganar girmama dan Adam, dan Adam duk yadda yake, wato yana da martaba, yana da matsayi, yana da girma, sai wanda ya dauko makami yana so ya ainihin yake ka, yana neman rayuwarka, to wannan dole ka kare kanka. Saboda haka ba mu goyi bayan masu cewa a raba ainihin Najeriya ba.
To kalaman tsana sukan haddasa fitintunu a cikin ƙasa, har ma ta kan kai ga yaki wani lokuta. Sannan ya ake kashe kudade in wannan abu ya faru, wato don gyara damage?
Kudaden da aka kashe akan yaki da insurgency a Najeriya, in an maida ita a hukumar ilimin Najeriya kam, matasa ba za su samu ilimi ba? In an dawo da shi a ɓangaren kiwon lafiya Najeriya, za a yi ciwo? In abinci ne ma aka saya kawai, akwai wanda zai yunwa a Najeriya? To ni a gani na jami'an tsaro su dauki wannan da muhimmanci sosai.
Za mu tattauna da lauya mai fashin bakin al'amuran yau da kullum, wato Aminu Gamawa, sai kuma amsoshin tambayar da muka muku ta bakin da ma ta bakin dan iya game da bakaken maganganu a ƙasa.
To yanzu ga amsoshin da muka tambaye ku a shafin Facebook da Twitter, cewa kuke kallon lamarin hurgawa juna bakaken maganganu da zigar ingiza mai kan turuwa.
Sakon farko daga Dimi Kanafi Kumi, Allah sa na fadi sunan daidai, yace yau da gobe wannan maudu'i na ku ne yayi kyau lura da irin halin da kasar nan ke ciki, ku tashi lafiya.
Sai Aminu Yusuf Kari yace assalamu alaikum yau da gobe. Abin da ke biyo bayan bakaken maganganu ai ba wani abu bane illa fada, rikici da kuma tashin hankali irin wanda ba a san yaushe zai kare ba, domin ku Hausawa cewa suka yi ita magana ai zarar bunu ce. Allah ya rufa mana asiri daga bakaken maganganu,
amin. Sai baba gana Alhaji Nuciya Wacakal yace abubuwan da ka iya biyo bayan bakaken maganganu na nuna tsana a cikin al'umma bai wuce ta da rikici da kuma tarzoma, don haka ya kamata mu kai zuciya nesa mu zauna da junan mu lafiya. Ku tashi lafiya yau da gobe.
Sai Ahmad Yakubu Zandam yace abubuwan da za su biyo baya a bayyane suke, kuma sun hada da kin juna, gaba, hasada, fitina da uwa uba rashin zaman lafiya.
Sai Bilkisu Mudassir Tafawa Balewa tace yau da gobe ai amsar a fili take, babban abin da zai biyo bayan bakaken maganganu da nuna tsana shine barkewar tarzoma, wanda hakan kan kai ga haddasa asarar rayuka da dukiyoyi, don haka masu irin waɗannan munanan ɗabi'an si hatara su daina.
Sai Bashiru Imamu Ibrahim yace assalamu alaikum yau da gobe. Ni a gani na wannan yana haddasa gaba da kiyayya da kuma rashin so a cikin al'umma, musamman idan muka yi la'akari da irin abubuwan da ke faruwa a ƙasa ta Najeriya, a jihohi irin su Taraba, Plateau, Benue da sauransu. Saboda gaba ɗaya wasu mutane sun manta da Allah ya yi mu kabilu ko yare daban-daban ne, domin mu san juna kuma mu tsare mutuncin juna, ba wai kiyayya ba ko ganin fifiko ko wulakantar da juna. Allah ya sa mu dace, amin.
Sai Muhammad Sule Alfa Faiz garin Rijiya yace tabbas babu abin da yake bakantawa dan Adam Rai wanda kuma ba zai taba mancewa da shi ba kamar bakar magana dan haka ina kira ga daukacin ƴan uwa da abokan arziki da su taka tsantsan da bakunan su wajen sanin ire-iren kalaman da za su dinga furtawa a cikin mu'amalar da suke yi da abokan su da fatan Allah ya tsare mu da sharrin harshe amin
sai DC Washington Movie tare da Musa Otu Movie suka ce assalamu alaikum yau da gobe ai bakakken maganganu ko kuma musanyen bakakken kalamai na iya haddasa rashin zaman lafiya rashin kwanciyar hankali da ringimu kala-kala saboda haka ya kamata a duk lokacin da rai ya baci kada hankali ya gushe a warware abu cikin ruwan sanyi ba tare da fadan bakakken maganganu wanda zai kawo rashin jituwa ko gaba na har abada ba Allah ya sa mu fi karfin zuciyar mu amin
sai Haruna Bawa Hassan dalibi a Jami'ar Maradi Niger yace bakakken maganganu na jawo bacin rai har ma akan iya yin fadace-fadace Allah ya ba mu ikon fadin alkhairi amin
sai no limit abdullahi yace salam voa hausa abinda zai biyo bayan bakakken maganganu ba wani abu bane illa iyaka rikici idan aka samu marasa hakuri domin da wata bakar maganar gara a wanke mutum da mari so biyar ya Allah ka ba mu ikon fadawa ƴan uwan mu alheri amin
sai mahmud zubairi batun gaskiya duk al'umma da ake irin wannan halaye to matsaloli tare da kiyayya da rashin jituwa tsakanin jama'a zai wanzu
sai bashir garba gusau yace yau da gobe a tawo fahimtar abubuwa wanda ke sa bakakken maganganu shine karancin ilimi ko in ce jahilci shike sa haka
sai Abubakar Yunus a birnin Kudu yace babu abin da yake janyowa face rigingimu wanda daga karshe yakan haifar da salwantar rayuka da kuma dukiyoyin al'umma
sai Sale Rukuna Bamu yace yau da gobe kwata-kwata wannan yin shi ma ba shi da wani amfani a rayuwar dan Adam dan haka mutane su kiyaye a tashi lafiya
sai Jamilu Muhammad Gwaram yace assalamu alaikum VOA Hausa dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ka fadi alkhairi ko kai shiru sannan a wani hadisin da wani ya nemi da yayi masa nasiha sai ya ce masa kada kai fushi dan haka yawan fadan bakakken maganganu za su iya haifar da fadan kabilanci da na addini dan haka ya kamata mutane su rinka tattauna magana kafin su fitar da ita da fatan Allah ya ba mu zaman lafiya mai dorewa amin
sai comrade Abdullahi Mansur Dutse yace ita dai duniyar nan daya ce mai al'umma mabambanta da addini iri-iri kamata yayi mu hada kanmu mu so junanmu mu dinga ma junanmu adalci a maganganunmu da zamantakewarmu Allah ya kara mana adalci a zakatunmu amin
to sai kuma mu leka shafinmu na Twitter @sani mai langelange yace kiyayya da bakin jini za su biyo baya ganin cewa hali shine linzamin kowane dan adam a duniya
sai @hayyawa 160 yace barkanku da sallah irin waɗannan maganganun ba abin da zai iya haifarwa al'umma illa fitina wadda farkon sa aka sani ba a san ƙarshen sa ba
sai daga ƙarshe @mahmud qawra 01 yace miyagu da kuma bakakken maganganu kan iya kaiwa ga tarwatsewar kowace irin al'umma dan haka ya kamata mu kula mu zauna lafiya da junanmu to mun gode a cigaba da turo mana da sakonni Wakilin Munasir Adamu Alhikaya ya halarci wani taron da aka yi game da kokarin dinke barakar da ke neman kunno kai a arewa sakamakon yada kalaman tsanar juna tsakanin ƴan bangarori daban-daban na Najeriya
inda ya tattauna da Sheikh Yakubu Musa Hassan Katsina na hadakar wanzar da zaman lafiya a Najeriya Nasirin ya fara da tambayar sani shin menene matsayin ku ne malaman addinin Islama game da neman raba kan kasar nan da ake yi bisa tsanar juna da bakakken maganganu
mu matsayinmu game da kasancewar Najeriya ƙasa ɗaya sannan ba wasa ya hada ta zama ƙasa ɗaya ba mai yanci mai zaman kanta tana da constitution da sauransu aiki ne akai duk wanda yake son ya raba Najeriya ya je ya zauna yayi aiki a bi dokoki da aka tsara don menene yadda za a iya rabuwa amma maganar ta da hankali da sunan raba Najeriya wannan ba za mu taba goyen bayan shi ba an ainihin taba gwada wannan kowa ya san bala'in da Najeriya ta shiga akan yakin basasa dan haka ba mai hankali da zai goyi bayan a ce an sake komawa cikin wannan abinda muke kira da babban murya shine duka bangarorin guda biyu da kudu da arewa kowa yayi kokari ya tsare mutuncin dan uwan shi Najeriya kasa ɗaya ce da dan ainihin Imo State da dan Enugu State da dan ainihin abin nan Anambra da dan Lagos State da menene za su rayu a cikin aminci a ko ina suke so a arewa ya zama wajibi ga shugabannin kudu su kira jama'ar su su baiwa ainihin ƴan arewa da suke zaune a can ainihin abin nan mutunci irin na kasancewar su ƴan Najeriya su bar su su yi sana'o'in da ainihin muke barin su suna yi a nan wurin su bar su su yi karatu a makarantu yadda suke so a can kudu kamar yadda muke barin ƴaƴan su suna karatu a duk makarantun da suka so anan su bari su ai kasuwanci ba tare da sa ka'ida da sauran su ba maganar girmama dan adam da yadda yake wato yana da martaba yana da matsayi yana da girma sai wanda ya dauko makami yana so ya ainihin yake ka yana neman rayuwarka to wannan dole ka kare kanka saboda haka bamu goyi bayan masu cewa a raba ainihin Najeriya ba bamu goyi bayan waɗanda suke cewa a dauki makami ai fada ba bamu ce a kori kowa ba dole ne a bayo kowa ƴancin shi a bada ainihin abin nan mutunci a tsare dokoki na kowa a tsare rayuwa da dukiya ta kowa a ko ina yake a kowace jiha wanda a arewa muna kokarin dabbakawa haka ina kira ga cewa gabanni na kudu wajen ƴan Ibo ne ko wajen ainihin Niger Delta ko wajen ainihin abin nan Yarbawa to su ma su yi kokari su tsare kuma Najeriya kamar yadda muka ce Allah madaukaki ya zaunar da mu a tare Najeriya ta kowa ce amma dole kowa ya tsare mutunci na kowa ya ainihin abin nan tabbatar da bada haɗin kai wajen tabbatar da samun zaman lafiya da lumana waɗannan su ne abubuwan da muka sanya a gaba muka karantar da su a masallatan mu wajajen tafsiri wajajen wa'azi kuma za mu ci gaba da wannan in Allah ya so ya yarda shi kuma shugaban ƙasa a matsayin mu da waɗanda muka jefa wa ƙuri'a don mun tabbatar da mutum ne mai gaskiya daga wannan rashin lafiya da Allah madaukake ya azama shi mun dauka jarrabawa ne Allah ya azawa Najeriya baki daya abinda ya zama wajibi in Allah ya jarrabe mu mu yi tunani irin miyagun ayyukan mu mu tuba mu koma ga Allah mu roki Allah madaukake ya yaye mana daga mun yi ta'addu'o'i za kuma ci gaba da yi Allah ya bashi lafiya Allah ya ainihin tabbatar da shi akan tafarki madaidaici Allah ya kama hannun shi ya kai shi zuwa ga samun nasara ya azurta shi da mutane na kirki yadda za a ainihin ja wannan ƙasa ta mu a fidda ta daga cikin yanayin da muke ciki a ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara zaunar da Najeriya lafiya ya ainihin ba mu lafiya da zaman lafiya ya ainihin yi mana maganin duk waɗanda suke nema su ja mana tashin hankali ya ba mu alherin duniya da lahira baki da
To har ila yau shi ma injiniya Daniel David Kazai wanda shine shugaban kungiyar nan ta Kristoci na Najeriya yayi bayani ko kuma jan hankali da cewa
bari sake jan hankali yan Najeriya a yaki Biafra jama'a da aka yi asarar su daga 500,000 zuwa miliyan 2 wanda suka mutu domin rashin abinci sojojin Biafra da sojan Najeriya a record an rasa mutum kusan 100,000 sai yau Boko Haram ta wargaje mana arewa Niger Delta sun wargaje kudu har yanzu mutanen Najeriya basu ga dalilin da zamu hada kanmu don kasanan ta ci gaba ba kudaden da aka kashe akan yaki da insurgency a Najeriya in an maida ita a hukumar ilimin Najeriya kam matasa ba za su samu ilimi ba in an dawo da shi a bangaren kiwon lafiya Najeriya za a yi ciwo in abinci ne ma aka saya kawai akwai wanda zai yi wa a Najeriya to ni a ganina jami'an tsaro su dauki wannan da muhimmanci sosai duk wanda aka samu hannun shi a cikin wannan a hukunta shi ko shi waye shine kawai zai kawo mana zaman lafiya a kasan nan a Najeriya mun rasa mutane dubu dubai mun yi attaching sentiment son zuciya in wani abu ya taba krista a ce a dan uwan mu ne mu bar shi in ya taba musulmi a dan uwan mu ne mu bar shi shi yasa kaman kwanakin baya nayi magana nace in za a yi yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya ayi a taba mutanen PDP APC ABGA kowa da kowa musulmi da krista kar a je a kama wani domin shi wannan da yana PDP ko kuma wannan krista ne a ko wannan musulmi ko kuma wannan mutum da ya taba zage gwamnatin APC da sauransu in ayi haka za a samu zaman lafiya a Najeriya Allah ya albarkaci Najeriya da abubuwa da dama bai kamata ma a ji cewa ana wahala a Najeriya maganan christianization islamization na Najeriya ayi waje da wannan ana magana one nation Najeriya ni krista ne bazan yarda wani ya tilasta wani yayi addinin krista a dole ba ba daidai bane litafin Allah litafi mai sarki ya ana ba dalilin da zai sa wani kuma ya nima ya sa krista ya zama musulmi karfi da yaji Najeriya nan namu ne ba magana wannan garin krista garin musulmi kada nima yanzu ce zan shiga Enugu anan sai na je na nima passport in je nima wannan in rubuta wannan ba haka bane kuma ina kira ga mutane arewa musamman mu da muke arewa da krista da musulmi randa ana zabe za a ce ai namu arewa 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 in an dawo magana wani lokaci sai kaga wadansu mutane wanda ma ba su yi komai ba sai su zame su ja su ce ai wannan namu na musulmi ne a mu Hausa Hausa a mu biron biron babu anima dalilin da za a so ranka dade recession na Nigeria mu yi tambaya me ya kawo shi cin hanci da rashawa in ka zo na ka fara lissafi mutanen da shi magu ya kama a Nigeria ran da ake raba kudi na ba magana federal character da musulmi da krista da ibo duk za su raba kudin daidai kowa ya kwashe kai gidan shi ya baye rikima a wurin ba sai dai a dawo a samu iri Sudan wanda bamu da wani abun da muka aje domin a samu a hada a yi rigima so that wayannan mutane sun samu wani dalili da za su samu suna siphoning kudin Nigeria matasa kowa ya bude idon shi da kyau mutane arewa in yanki na ya hada mu duka to mu hada kanmu Nigeria dan an declare nashi one nation ne tunda jumawa one Nigeria menene yasa ana so a raba kasar nan ni ina tuhuma gani cewa wadansu sun ga 2019 nan ba za su samu zabe ba ba za su samu hanya da za su shiga ba domin sun bata sunan su da record na abubuwa da suka yi ko kuma cin hanci da rashawa ko wayansu abubuwa da suka yi suna gani 2019 dan in kasar dan tana tare ba za a yi wani abin da zai tasiri ya zama ya yi favori nasu ba so a tarwatsa kasan kamar yadda na yi magana dazu a fasa koriya kowa ya rasa kuma wayannan mutanen ka bi a hankali ba iyalinsu a kasar Najeriya su masu hada rigimar Najeriya da yan jarida da masu tafiya da wane ne duka an ka bi su iyayen iyalinsu gaba ɗaya ba sa Najeriya sai dai ka ji wani ya fly daga wani kasa ya zo ya hada rigima an wurin ta yi zafi sai haye ya bar mu da wahala kowane dan Najeriya ya bude ido wannan ba lokaci bane wanda za a zauna ana takkace nace Najeriya nan a hada kan muri da
dan iya ma ba a bar shi a baya ba wajen jan kunni ga yadda suka yi da Aminin sa Isa Lawal Ikara
da wani matashi na iske dan iya yau na ta ya gaga nace dan iya me ya faru ne kake ta faman jijjiga yace na Ikara wannan matashin ne yake son nuna min ya balaga wai shi Najeriya ce ma yake so ya ga an tsaga har ma yana ikirarin cewa idan ana neman rigima su ne nan matasan da za su buga ganga saboda wai su matasan kasar nan sun gane an maishe su shara irin ta jijjiga don haka suke ganin ko dai a raba kasar ko kuma su yi ta zanga-zanga shine fa nake ta jawo hankalin shi cewa ya kamata su matasa su farga don kuwa idan su matasa suka ce za su ja dungar da za su yi ta darga to a ƙarshe su ne za su cuta idan ƙasar ta yi ragaraga nace lalle dai kam dan iya da alamu kalaman da matasan ƙasar nan ke ta faman yi yanzu sun sa ƙasar ta dau dumi don kuwa ta bayyana ƙarara cewa bangaren kudu da arewa fa ruwa ya tsami kalaman batanci da balla ƙasar kawai matasa kasar ke tayi kamar waɗanda suka daddaki zakami a idan matasan kasar duk wani mai kakkausan kalamai shine jarumi sun ga daga na cewa rayuwar su ce suke faman haka wa rami don ko su ne manyan goban da za a bari da tagumi tunda tun yanzu ma gashi nan an fara gabza karo da zaman zulumi wanda shi kanshi ciwo ne da sai an yi maganin shi tun yanzu da yake karami dan iya ce to kai matashi sai ka ga yawa dukkanin ƴan uwanka matasa su yi hankali su guji yada muggan kalamu irin na zaman dandali don kuwa kalamanta da hankali ka iya balla kulle wanda zai iya haifarwa da kasar jidali su kuma shugabanni sai mu ce su sauya hali su kaurace wa mulki irin na kashin dankali ta yadda ake tattake na kasan da su ne tubalin asali a maimakon haka a taimaka wa marasa karfi da ilimi ko jali don kuwa idan akwai abun yi fa babu wanda zai yadda da tashin hankali ballantana ma har ya yadda a rusa wa ƙasa arzikin da take ta faman tattali
to sai mu ce Allah ya kyauta sannan kuma muna son mu amfani da wannan dama mu mika sakon ta'aziyya ga shi Isa Lawal Ikara game da rasuwar mahaifinsa bayan yayi fama da jinya hunda sai mu ce Allah ya ji kanshi ya
gafarta amin amin Allah ya gafarta mishi
da sauran mutanen da suka rasu Allah ya ji kansu da rahama
amin amin
yawa
yanzu kuma bari mu je ga mai fashin bakin al'amuran yau da kullun lauya Aminu Gamawa dan jin batun da bakakin maganganun tsanar juna a ƙasa da illar da hakan kan iya haifarwa
akwai bambanci tsakanin yancin faɗan albarkacin baki da kuma kalamai da za su iya kawowa fituna kalamai da za su raba kan jama'a kalamai na ziga da kuma kalamai na haddasa fituna a kullum mu abin da muke faɗa shine kowa yana da yancin ya faɗi ra'ayinsa amma 'yancin faɗar ra'ayi ba shine 'yancin ka kawo fitina ko ka faɗi kalamai da zai batanci ya kuma sa a kawo gaba da husuma a cikin al'umma ba. Misali da nake so na bayar a kullum shine mun san abin da ya faru a ƙasar Rwanda. A ƙasar Rwanda a shekarar 1994 akwai wata kabila da ake ce mata Hutu a ƙasar, akwai kuma kabila da ake ce mata Tutsi. 'Yan kabilar Hutu waɗanda su da ke da mukamman iko kuma su da suke da kafafen watsa labarai suka yi amfani da rediyo a lokacin ma babu yanar gizo. Aka yi ta kalamai na ɓatanci a kan 'yan kabilar Tutsi. Me ya biyo bayan haka? Jama'a suka ɗauki mukamai suka yi ta kisa suka kashe kusan mutum miliyan ɗaya na 'yan kabilar Tutsi. Kaga haka bai yi daidai ba. Wanda suke yin wannan kalaman da da farko watakila ba sa tunanin ma zai haifar da irin fitinar da ya haifar. A ƙaramin misali a nan Najeriya, akan da ya wuce a Guroje wani ƙauye a jiki ƙaramar hukumar Sardauna a nan yankin Mambila da ke jihar Taraba. Waɗansu mutane suka farwa Fulani, suka kashe Fulani da dama, suka ƙona gidajensu, suka kashe shanayensu. Me ya kawo hakan nan? Kalamai da ake yi kullum a kafafen watsa labarai idan wani ne laifi ya je aikata da yanzu ya ce a 'yan Fulani ne makiyaya, a 'yan Fulani ne makiyaya. Ba a sani ba irin wannan kalaman suke haddasa gaba da tsana a cikin zuciyar mutane. Idan gaba da tsana ya yi yawa a cikin zuciyar mutane kuma hakan shi yake haifar da a ɗauki makami har a kawo a yi kashe-kashe ko kuma har a kai ya kai ga yaƙi. Hakan ya faru a baya. To ni abin da zan ce shi ne dole 'yan Najeriya su san cewa duk da cewa kowa zai iya faɗan abin da ke ra'ayinsa, kuskure ne bai dace a ce mutum ya fito ya yi kalamai da zai sa a wani su kyamato yanki ba. Kuma akwai nauyi da ke kan hukuma da ya kamata ta ɗauki mataki a kai tun kafin abin ya lalace.
To amma Aminu, a matsayinka na wanda ya san harkar shari'a misali, shin kana ga akwai rawar da shari'a ko kuma kotuna ko kuma hukumomi za su iya takawa a shari'ance saboda ganin cewa sun daƙile irin wannan abubuwan ko da a social media ɗin ne da yake faruwa? Don na ga ƙila yana da nasaba da kawai zan fito in faɗi duk magana da na ga dama a shafin Facebook ko Twitter ko Instagram duk inda na ga dama ba tare da wani ya ce min kai don me ka faɗa ba.
Akwai a ko'ina kaji ana zaune lafiya to ana bin doka da oda ne. Matsalar mu, babban matsalar mu a Najeriya ita ce wani lokaci sai a kawo kabilanci, siyasa ko addini sai a hana ita kanta dokar yin aiki. Akwai waɗanda kowanne aka kama shi saboda yana so ya haddasa fitina, aka riƙe shi kusan shekara biyu da daga baya aka sake shi aka ce gashi an sake ka a kan beli amma ga ka'idoji da ya kamata ka bi. Kar ka yi taro da ya wuce mutum goma, kar ka ba wa 'yan mahukunta 'yan kafafen watsa labarai hira, kar ka yi abubuwan da suka saba wa waɗannan ka'idoji. Me muke gani a yau? Jiya ma sai da ya gagarumin taro, yau din nan ma yana yin taro. Wani hukunci hukuma ta ɗauka? Ya kamata idan har muna son a zauna lafiya, su mahukunta ya kamata ya zamanto cewa dokokin ƙasa da aka kafa an aiwatar da su. Idan mutum ya yi abin da ya saba wa doka, duk girmansa, duk ƙanƙantarsa ya kamata ya zamanto doka ta yi aiki a kansa. Amma muddin ya kasance kawai hukuma za su ga mutum ya yi abin da bai dace ba, ya yi kalamai ko a cikin masallaci ne ko a cikin coci ne ko a kafafen watsa labarai ne, zai fito ya shaci faɗi ya faɗi duk abin da ya ga dama ko kuma a yanar gizo ne, musamman ma yanar gizo abin irga cikin abin da yanzu ya haifar da irin wannan bala'i na jita-jita, labaran ƙarya, labaran haddasa husuma da sauransu.
Duk a yamutsa komai.
Yana ganin zai ɗauki labari na ƙarya. Nan shafa kashin kaji ya
aiko ka tuna mun wani abu.
Ya kamata ya zamanto cewa akwai masu sa ido.
Ka tuna mun wani abu mako biyu da ya wuce na buɗe shafin Twitter na ina ɗan 'yan kalle-kalle na da 'yan karance-karance na akai, sai kawai na ga wani hoto an saka ɗaya mutum ne fuskarsa jina-jina, ɗayan kuma yana kwance a gefe guda, sai aka ce kaga waɗannan su ne Fulanin da aka zo aka ko aka hallaka ne ko menene waɗanda ko makiyaya ne suka zo suka kace-kace da su. A'a, na ce Fulani aka shi haka, sai na duba fuskar wanda na gani wani daga cikin fitaccen 'yan shirya fina-finai ne wanda kwanakin baya ya samu wani hatsarin da aka wasu suka zo suka far masa suka ɗan jiji masa ciwo a fuska, sai aka haɗa aka ce ai yana cikin waɗannan Fulanin da aka kashe. Sai na tura wannan saƙon ce kai wannan ai wane ne, wancan kuma hoto daban, ya ka haɗa haka kana mai ilimi. to kaga duk irin wa'annan su ne maganganun da kake wanda za a hada kawai sai a shaci fadi kawai a ya mutsa komai gaba daya gasafi nana da tambaya
yawa shaci fadi ba shi da amfani idan har aka kawo maka labari ya kamata kai bincike akai tabbas an kashe fulani amma ka dauko wani hoton da ba shi ne baka sa
shi ne kace wai gasu nan
sai
ka tunzura sai ka tunzura
an samu hoto na gaskiya musamman ma hotunan waɗanda aka kashe menene amfanin sa su a yanar gizo idan za a yi dauka akai wa hukunta a nuna musu saboda a samu a yi bincike
maimakon tunzurawa
wani lokaci ya ɗan irin wannan bayanan ma yana sa masu laifin su gidi ko kuma a gagara kama su amma idan aka samu bayanai na sirri wanda ya nuna ga wanda suka yi laifi
sai dai mutum ya ji an yi rin da shi
kuma hukuma ta dauki mataki
ni tambaya ta Malam Aminu shine kalamin batancin da ake yi a yanar gizo kai kanka in ka karanta wani lokacin zaka ji addini ne ma addinin ka ne ake suka wani lokaci kabila irin yaran ka ne ko kabilar ka to abin da ciwo wace irin shawara zaka ba matasa ga irin in sun ga haka
na farko dai dole sai an yi hakuri dole sai an kawo da idanu musamman abin da ya kamata mu fahimta shine akwai wanda idan masu yaɗa labaran nan wasu ma ba su san su ba wani yana nan watakila ma taɓin hankali ne da shi ba a sani ba wani watakila ma shayayyaye yake baya ma hawa yanar gizon
sai ya yi mankas
saboda haka sai ya zo ya faɗi duk abin da yake so ya faɗa akwai wanda mun sani kai kun san shi ni na san shi tsohon minista ne zai fito kullum burinsa shi ne ya yi abin da zai raba arewacin Najeriya da kudancin Najeriya ya raba kansu ya yi kalamai na ɓatanci akan musulmai da sarakuna da sauransu kullum zai yi a shafin jarida kullum kuma za a samu shafukan yanar gizo da shafukan jarida da za su buga wannan kalamai nasa da ya yi na fatanci akan waɗansu mutane wanda hakan nan sun kuskure ne na farko su kansu 'yan jarida suna da nauyi a kansu ya zama cewa ba kowane ra'ayi
za kawai a ba da dama ba
za a yaɗa shi ba saboda menene saboda a haka din sai ka je kuna haddasa hukuma kuna haddasa gaba ba ku sani ba kuma yadda ta yi tambayanta mai muhimmanci kai kabilar ka aka soka ko addinin ka aka soka ko yaran ka ko yankin ka dole abin zai ma ciwo a ranka za a yi sau daya ka kauda kai za a yi sau ka kauda kai har mutane su fara mai da martani shikenan yanzu maganar nan da muke a yau kasa kan ka je ka yanar gizo yadda kan kasa ya rabu a yanzu ina tunanin an jima ba samu irin lokacin da kan kasa a Najeriya ya rabu kamar hakan nan ba me ya kawo haka saboda an samu waɗansu tsararru waɗanda suke son su cimma manufarsu ta siyasa musamman su kawo rudani a ƙasa da sauransu suke jefa waɗannan shaki faɗi da kalamai na ɓatanci kalamai na kawo gaba mai na zuga mutane su yi abin da ba shi kenan ba hakan nan ɗin kuskure ne akwai wanda na gani ya ji ya ɗebo labari a wani guri yake wai gwamnatin Najeriya za ta cire koyar da addinin Kirista a tsarin ilimi a Najeriya wannan kalamai ne ba shi da tushe
Malam Aminu akwai wani bincike da aka gudanar da wata cibiyar MacArthur game da karuwar kalaman batanci ya nuna an fi yada su da turanci kuma akasarin waɗanda suke yada waɗannan kalaman maza ne masu ilimi da yake turanci ake amfani da shi to a ganin ka me yasa haka ne
to wannan ya nuna cewa akwai nauyi da yake kan ku iyaye mata da yan uwa su taso su ja kun nan maza su daina kada tada fituna saboda maganar gaskiya ita ce yawancin masu yin wannan abin suna da wasu tasu manufa abin takaici ya ka dauka ba kauye jahili shine zai yi irin wannan abin amma sai ka ga wanda ya karatu ya san mai duniya
wani ma digirin sa kai uku
ne zai ya da wannan shine zai ya da wannan manufofi da wannan kana mai tada hankali to abin da yake shine ita gwamnati musamman bangaren wayar da kan jama'a da yada labarai ya kamata su fito lokacin da wa'annan suke yaɗa labaran su na fatanci da na kawo husuma gaba da sauransu su kuma ya zamanto suna yaɗa labarai na haɗin kai da sauransu ya kamata kuma ya zamanto 'yan jarida waɗanda da su da kafansu ake amfani a yaɗa wannan labarai ya kamata ya zamanto cewa akwai tsari da kuma shiri na musamman da zai wayar musu da kai akan cewa ba kowane shasha ne ne kalamai za ku ɗauka ku yaɗa ba abu na biyu a yanar gizon nan akwai waɗanda an san su su ne kafin wani ra'ayi ya yaɗu suna taimakawa ra'ayin wajen yaɗuwarsa wanda muke kiran su opinion leaders ya kamata ya zamanto cewa su kansu gwamnati ta yi amfani da su idan suka ga waɗannan kalamai da za su iya haddasa husuma kawo gaba ko na ɓatanci ya zamanto cewa sun an ja mutum nan wanda yayi wannan abin cewa wannan abin da kai baka yi shi dan Allah ma ka yi shi ne dan kawo husuma Allah wajen abin da kai yawanci idan mutum yayi laifi aka kira shi aka ce masa yayi laifi to zai hana shi nan gaba idan yana tunanin yi ma yi wannan abin
amma gani ga wani
wani abin in ka ganshi a yanar gizo sai kai mamaki kai zaka gani ni zan gani ko baka gani bane saboda in aka bar wannan abin ba dauki mataki a kansa ba kan kasar zai ci gaba da rabuwa kafin ka sani gabin wani lokaci zai yanzu kuma an haifar da wata fitina
da duk
lokaci kafin a magance ta
wannan haka yake to mun gode sosai a malami na gamawa sai mu ce da fatan kuma dalan da muka sake waya za a ba mu hadin kai kamar yanda aka saba
jama'a da don
kowa da kowa sai mu ce sai Allah ya kai mu